Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Na fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 1 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad ba mu kanan labarai.
Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki. Majalisar Dinkin Duniya ta saka kokon barana neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa. Zababban shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar matamakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau Talata.
Kana labarin duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan jihar Borno mazauna kudu maso yammacin Najeriya sun shiga yanayi na jimamin dangane da kisan manoma shinkafa da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar, shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaɓen ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. Za kuma mu ne a Ghana, inda za mu ji yadda ake ci gaba da karrama marigayi tsohon shugaban ƙasa Jerry Rawlings da ya rasu a watan da ya gabata. Baya ga haka, Muhammad Baballe na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki, inda kungiyoyi a sassan duniya suke kara nuna bukatar a tallafa wa masu fama da HIV, wato kwayar da ke haddasa cutar, inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta. Bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus, wacce hukumar da ke yaki da cutar ta AIDS a Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta sa masu dauke da cutar ta AIDS ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya. A gefe guda kuma take kara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta. Hukumar ta yi kira ga gwamnatoci da su kara azama wajen ware kudade da daukan matakan yaki da cutar da sauran annoba da ke addabar duniya. Alƙalaman da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar sun nuna akwai fargabar za a samu ƙarin mutum 123 zuwa 293 na sabbin waɗanda za su kamu da cutar, da kuma tsakanin mutum 69 da 148 na waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta HIV nan da zuwa shekarar 2022, saboda irin tasirin da annobar coronavirus ta yi kan yadda ake yaƙi da cutar ta HIV mai kare garkuwar jiki. Dr. Chris Vera jami'i ne a sashen nazarin magunguna a Johns Hopkins.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Yace abinda ake gani har yanzu shine mutanen da ke kamuwa da cutar ta HIV matasa ne, musamman waɗanda ke kasashen da ke kudu da hamadar Sahara. Hakan yake ma a Amurka, Latin Amurka, yankin Caribbean, gabashi da kudancin Asia. Kuma galibi ba sa fara shan magani sai lokaci ya kudu. Zababban shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar matamakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau Talata. Shugaban mai jiran gado da matamakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya Litinin, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen, wacce za ta zamanto mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka cikin shekara 231 da aka kafa shi. Babban kalubalen da kwamitin tattalin arzikin kasar zai fuskanta shine yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya.
To, a gaida Muhammad Lalo, wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko, ƴan jihar Borno da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya sun shiga yanayi na jimamin tare da tofa albarkacin bakin su dangane da kisan goman manoman shinkafa da ake zargi mayakan Boko Haram ne suka yi. Lamarin da ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata a yankin Zabarmari da ke jihar Borno, wanda ya ƙara haskaka taɓarɓarewan tsaro a sassan Najeriya, musamman ma arewanci. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Tambuwal dauke da ƙarin bayani.
A yayin da jama'ar jihar Borno ke juyayen kashe manoman shinkafa sama da 43, su ma 'yan jihar Borno da ke nan kudu maso yammacin Najeriya na alhinin kashe manoman shinkafar, kamar yadda ni tattauna da wasu daga cikinsu.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar, magayakin sarkin Sasa Ibadan. Gaskiya na yi Allah wadai da wannan kisan gillan da an kai wa bayan Allah nan. Dan dalili wannan abun da za a yi Allah wadai da shi, duk kowane iri jan shi, ya ma ko kana musulmi ko kana kristiyan, ko wanda ma ba shi da dini, zai Allah wadai da wannan abun da an kai. Saboda haka ni yanzu kira na dan Allah, kamayen tsoro namu suna kokori, amma su kara kokori nan da suke, dan Allah su kara kuma rayuwa mutane Najeriya da basu ci ba. Kuma gwamnati namu na Najeriya ba mugu addu'a za mu yi musu ba, mu yi musu da addu'a na kore, dan Allah su tashi su sa hannu ga cikin wannan abubuwan nan da ake nan, dan Allah taimakawa bayan Allah nan. Mutumin ya je yana sun je suna nema abun da zo su ci da yalin su. Ga labari mara jin dadi, aka dawo da yali, wani mai mata biyu, wani mai mata uku, kuma ga yara. Saboda Allah gwamnati ta fito ta tallaba wa yaran nasu dumma da marayin da aka bari dan Allah da Annabi. Allah fito a taimakawa gwamnati Borno Farfesa Babagana Umar Jilun, Allah ya yi mishi albarka. Ina kokori, suna daidai gurgudu, amma kaske abun nan yana so ya fi karfin su. Kuma mutana kawo mu shi gaba da addu'a.
Ina Alhaji Bello Alhaji Mala Abadam. To abun da ya faru ba mu ji dari ba, kuma abun da zamu ce Allah ya gawarta musu. Kuma gwamnati mu na Borno Babagana Zulum yana kokori, mutane sun yi masa goyon baya, su taya shi wannan abun.
Wani mataki kake ganin ya kamata shi gwamnan jihar Borno ya kamata ya dauka domin kare irin wannan kisan gilla ga jama'a?
Jami'an tsaro da civilian GTF da saura bangamu su tashi su yi taya shi wannan abun. Allah ya kawo karshen wannan abun.
Alhaji Mustapha King Gimin Gamdo Ibadan. Mutanen da an kashe jihar Borno, wallahi bamu ji dadi ba, wallahi bamu ji dadi ba. Wannan Allah ya odai da lamarin abun da sai. Abun da gwamnati ya kamata ya tashi sai ya kokari kara, har yanzu gwamnati dai mai duguri, wallahi yana kokori. Muna ji duk abin da yanayi, Allah ya saka mu ci da alkhairi, a dinga har yanzu kokori, duk wanda abin da ya same mu mu koma da Allah.
To ina mafita ga wannan kashkashen jama'a?
Kashkashen jama'a sai mu koma da Allah, mu yi addu'a, kowa ya gyara halin shi. Ni in gyara halina, kai ka gyara halinka, kowa ya gyara halin shi.
Sunana Alhaji Kadi Ali. Gaskiya ba mu ji dadin shi ba, dan aikin rashin imani ne wannan. Duk wanda ya aikata wannan aiki na rashin imani ne, ba aikin addini yayi ba, ko da kristan ne, kowaye ba na addini ba, da wannan aikin rashin imani ne aka yi musu. Wallahi ba mu ji dadi wannan ba.
Da ace ka ba da shawara a game da samun maslaha ko mafita game da wannan kashkashen mutane a jihar Borno da sauran sassan Najeriya, me zaka ce?
Shawara da zan ba su shine, muna son gwamnatin Najeriya ya baiwa gwamnatin Chad kamar yadda ya nema cewa a bashi dama ya shigo Najeriya, yankin Borno ya fatattaki ƴan Boko Haram, a bashi dama kamar yadda shi ainihin shugaban Chad ya nema.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Da Hassan Tambuwal. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka kokon bara na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa, yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin ƙangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shi ne adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa nema. Cikin wani sako da aka nada a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce rikici, sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu. Majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan, saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya, adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana. Shugabar hukumar jinkai ta majalisar Mark Lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar COVID-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni, wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu. Kasar Azerbaijan ta ce dakarunta sun shiga gundumar Lachin, yanki na karshe cikin yankuna uku da Armenia ta mika mata, karkashin wuta yarjejeniya da aka kulla wacce ta kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe mako 6 ana gubza fada kan yankin Nagorno Karabakh da ke kokarin ballewa. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce wani rukunin dakarun Azerbaijan ya shiga yankin Lachin a ranar 1 ga watan Disamba karkashin matsayin da aka cimma a ranar 9 ga watan Nuwamba tsakanin Armenia, Azerbaijan da Russia. Ma'aikatar tsaron ta kuma fitar da wani bidiyo wanda ya nuna wata tankar yaki dauke da tutar Azerbaijan tana jagorantar wani ayirin manyan motoci akan wata hanya da daddare. Ita dai Azerbaijan ta rasa yankin na Lachin ne a lokacin wani yaki da ta yi da Armenia a shekarun 1990 yayin da suke kokarin zama kasashe masu yancin gashin kansu bayan rugujewar tarayyar Soviet.
Jamhuriyar Nijar, shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mamman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tsarin tattara sakamakon zaɓe daga yankunan karkara zuwa rassan hukumar zaɓe na shihohi kawo cibiyar hukumar da ke birnin Yamai da samfarin ƙuri'un da za a yi amfani da su a yayin zaɓen ƙananan hukumomi ranar 13 ga watan da muke ciki na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin hukumar Seni suka yi wa 'yan siyasa bayani a kansu a yayin wannan ganawa, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ke ƙarin bayani.
Mun zo mun gwada musu ke wannan biletin ne in mun kare shi yanzu abin da ya saura kawai a kai shi inda ya kamata a kuddo su da yawa don a ba su je su yi kamfe kuma sauran a kai su wajen rumfar zaɓe. Abu na biyu kuma mun gwada musu ke mun sa manhaja wadda za ta sa wannan sakamakon zaɓe mu bada shi cikin lokaci kuma da tsanaki, kayan aiki duka abin da ya kamata a ce ranar zaɓe na rumfar zaɓe duka muna nan muna aika shi cikin jahohi da gundumomi.
Me yake makomar mutanen da suka yi la'akari cewa katocin suna da kurakurai?
Kuma akwai kurakurai bisa katin mutum, tunda dai akwai sunan shi, lambar katin da shaidar katin, ko ma sunan ba a rubuta shi ba da kyau, ko kuma hoton ba a dauke shi da kyau ba. Wannan insha Allah in dai da yaje wannan katin wurin rumfar zaɓe da aka rubuta shi zai samu zaɓe.
To ko me ke matsayin 'yan siyasa game da waɗannan bayanai? Abdulaziz Agali na jam'iyyar Alhali ya ce,
mu kai mun gamsu insha Allah za a je zaɓe, kuma wanda mun ka gani ga alamu duka jam'iyyun nan sun shirya, kowa na shirye, kuma lokacin nan ba za a gudda shi ba. Kenan kokarin da za mu yi mu shirya kanmu mu ta yi bisa wajen siyasa ai zaɓe a ƙare lahiya.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa. Wakilin jam'iyyar PSD Basira a wannan taro, Abdulkadir Muhammad, ya ce akwai alamar daurin kai game da wasu daga cikin ka'idodin da hukumar ta Seni ta zo da su.
Kuma an kare zaɓe wanda za a yi a ɗauki resultat ɗin da an ka samu daga cikin biro da vote har a kai shi inda ya kamata a kai shi. To biskan wannan ne kowa yake na yana ta tambayar kan shi, don saboda ka san a ɗauki sakamako a kai shi wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai ga mu, kuma wannan muna sa mishi ido wanda ya kamata, don saboda wato abin da ya wakana cikin bureau de vote ya zama to shi ne zai hita kuma can wajen Seni.
Za dai a ci gaba da baiwa 'yan ƙasa damar karɓar katocin zaɓe har zuwa ranar 7 ga watan Disamba, ko da yake hukumar Seni ta ce dukkan waɗanda suka makara na da damar karɓar nasu katocin a runhunan zaɓe a ranar da za a kaɗa ƙuri'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda ɗaruruwan magoya bayan NDC da suka bi sahun jam'iyyar Probity and Accountability don ƙarama marigayi tsohon shugaban JJ Rawlings. Tsohon shugaban ƙasa Rawlings ya rasu ne a tsakiyar watan Nuwamba, yana da shekara 73. Ga dai Ridwan Abbas dauke da rahoton.
Jawabi da babban magatakardan jam'iyyar Johnson Asedin Ketia ya sa hannu a kai ya ce yana da muhimmanci ga ɗiyan Ghana su ɗaukaka tare da girmama sharaɗin bincike da lissafi da ke ƙunshe cikin kundin tsarin mulkin ƙasar na 1992, musamman yayin da ake shirye-shiryen yin zaɓen watan Disamba shekara ta 2020. Mace ɗin da aka soma daga Kwame Nkrumah Circle aka ratsa wasu muhimman tituna birnin Accra ya samu halattar ɗaruruwan mutane musamman magoya bayan jami'iyar NDC. Ga abin da wasu a cikin masu macin kifa. Sunana Gilbert Ajenin Boatin, abinda muke yi alama ne da ke nuna wa akufa ada cewa ya faɗi a zaben shekara ta 2020. Muna so ne ya san cewa wannan zaɓe abinda ba za mu sa ido mu bar shi ya ci gaba da lalata mana ƙasa ba ne. Tsohon shugaba Jan Dramani Mahama mai gina ƙasa zai dawo matsayin shugaban ƙasa ya ciyoto mana wannan ƙasa. Shiga wannan maci ne saboda mu nuna wa Akufa Addo cewa iyakarsa ya iso, ya ga abin da ya faru ai a Amurka zai faru gare shi. Bai iya ce mana ya kawo tsarin karatu kyauta, wannan tsari 419 ne. Organizer NDC na ƙasa Joshua Akamba ya ce ya yi imani jam'iyyarsa ta NDC za ta yi nasara a zaɓen nan da za a yi. Ya ce ayyanarwar da sashen kimiyyar siyasa na jami'ar Ghana ta yi cewa NPP za ta lashe zaɓen shekara ta 2020 babban rashin adalci ne. Ya ce an yi wannan nazari ne bisa tsarin ba da ilimi kyauta, abin da ya sa ya zama rashin adalci ga NDC. Ya ce wasu malaman jami'a marasa gaskiya da adalci suka zauna suka kirkiro wannan takaka a cikin lokaci 22 kadai za su ware kansu su ce suna gudanar da bincike irin wannan wadda kuma ya dogara akan bada ilimi kyauta kawai. Me yasa a cikin tambayoyi da suka ce sun yi wa mutane ba su yi tambaya akan tunan Sililid da Martin Hamidu yayi wa Akufa Addo ba? In za ku yi shiri irin wannan kamata yayi ya zama shirin kowa da kowa, amma rashin gaskiya da sirrai ya hana ku yin haka. Ga dai irin martani da wani kusa na sashin sadarwa na jam'iyyar NPP ke fadawa NDC.
Sunana Adamu Abdulkadir, ina cikin jam'iyyar NPP Okankwe Central. To waɗanda ne su suna neman sarauta ne, ma dan amai hadi yayi abinda yake so a gabakin shi gwamnati. Amma su mutane su riga su yi doki decision su ba su ganin ko ba mu da suke waɗanda wahala suke yayi ba za su samu wannan kujeran ba.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya saurara mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi da ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da annobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya, ta kuma shafi tattalin arzikinsu da kuma harkokin yau da kullum, a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkar noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan mika ragamar shirin ga wakiliyar mu Abuja Madina Dauda don jin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana.
Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manyan baki na mutane biyu ne a yau. Akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darekta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria, da Dr. Shu'aibu Madugu, darekta a majalisar binciken harkokin noma ta tarayya. Ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Coronavirus wata cuta ce da ta faru a duniya baki daya a farkon wannan shekara tun daga kasar Sin ko kuma kasar China ta samo asali. Wannan cuta ta shafi tattalin arzikin kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya. Yanzu a wannan tattaunawa da zamu yi da Professor Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu zamu yi kokarin warware zare da abawa akan yadda bullar cutar ta shafi harkar noma da yadda a yanzu ake fargabar yuwar bullar yunwa a ƙasa baki daya bayan dogon lokaci waye Allah a wannan lokaci na corona ne ko bayan an rabu da cutar. Yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance kalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye kasar a bayan cutar coronavirus? Zan fara da kai Professor Muhammad Faguji Isiyaku. Professor, kowane ƙarin haske za ka yi mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu?
Alhamdulillah, matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri ganin ma dai abin da ya faru. Bacin ma ita wannan annoba ta COVID-19 da ta shafi duniya da kuma ƙasarmu Najeriya, akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi, hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai dan ba da tsoratarwa. Kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare. To amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba, duk da cewa an samu ambaliya na ruwa. Sannan kuma ita wannan cuta ta COVID-19 ta kawo katsalandan musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma, wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma ya kawo tsaiko wajen rarraba su akan lokaci. To amma banda wannan akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa kaman zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damina. Faduwar damina cikin taimakon Allah an samu abubuwa sun fara dan warwarewa, manoma sun fara harkan nomar. Amma dai akwai tsaiko da ya jawo. Binciken da aka nuna na kiyasi abin da aka noma bana, wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyarmu ce ta bullo da alƙaluman, sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara, amma har yanzu an samu ƙarin kusan misalin kashi 10 daga cikin 100 na bunƙasan noman kayan abinci a ƙasar nan. Wato kenan duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama, amma kuma samun yawaitar ruwan sama da kuma manoma yadda suka rungumi dabarun aikin noma na zamani, wannan ya kare rage tasirin muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu.
To Professor, naji bayananka. Yaya za a yi a cike gibin kuma da ake gani Professor?
A ganinmu noman rani shi ma zai ba da mafita. Kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa, masara, wake, auduga, dawa, gero da sauransu ana iya noma su da rani. Sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta haɓaka ba. To kiran da nake shi ne wurare kamar wurare da ake da madatsun ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi. To ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba noma da su domin a samu a yi sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan.
Bari in dawo ga Dr. Shu'aibu. Wani ƙarin haske za ka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu?
Masu sauraro, a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyarmu Abuja Madina Dauda, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da lagai da Muhammad Baballe, yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Ko Goma na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce, "Ni ma ina ganin murabus din da wasu yake cewa shugaba Buhari yayi ba shi bane mafita. Abin yi shine ya sallami shugabannin tsaron kasar ta mu ya kawo wasu tunda dai sun taka irin tasu kalar rawan mun gani to ai wajarar da su kawai a kawo wasu wannan shine abin da ya kamata a yi a lokacin da ya kamata domin samun sakamakon da ya kamata." Sako na gaba ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce, "Assalamu alaikum BOA Hausa. Kumika min kira na zuwa ga gwamnati da ta dauki nauyin kulawa da rayuwar iyalan waɗanda aka halaka a jihar Borno yadda za a rage musu radadin rabuwa da ƴan uwansu." Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce, "An zaɓi shugaba Buhari ne domin magance matsalar tsaro da saisata al'amura a Najeriya. Tunda ya gaza ya kamata ya soke ya mikawa wanda zai iya tun kafin ƴan ta'adda su karar da talakawa da suka zaɓe shi cikin zafin rana da ruwa da iska." Sai sako daga Al'adumo ba gagar kwar kungiyar muryar talaka ya ce, "Salam muryar Amurka, ya Allah mun tuba ka yafe mu. Mu da yankin arewacin Najeriya sai kashe mu ake yi tamkar kiyashi. Tun waɗanda alhakin kula da rayuka da dukiyar jama'a yake hannunsu sun zama magen lami saboda haka. Shugabanni masu rage da madafin iko a arewa, ku shirya ranar gobe kiyama sai kun zo da bayanin gazawar ku filla-filla a gaban Ubangiji." Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku faɗa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi ƙoƙarin ceto al'ummar yankin arewacin ƙasar daga matsalar taɓarɓarewar tsaro, duba da yadda 'yan bandiga ke kashe mana mutane da kuma sace su domin neman kuɗin fansa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, muna buƙatar ka ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro domin wajibinka ne ka tsare al'ummar da kake mulka." Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoban, Najeriya. Ya ce, "Salam BOA Hausa. Yau ta kira na yaƙi da cutar ƙanjamau ko sida wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sai dai kashi sawun giwa ya taka na raƙumi. Yaƙi da cutar korona ya sa cutar ƙanjamau baya samun cikakken kulawa a duniya."
Har yanzu dai ga Mahmud da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki, inda ƙungiyoyi a sassan duniya suke ƙara nuna buƙatar a tallafa wa masu fama da HIV, wato ƙwayar da ke haddasa cutar, inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta. Bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus, wacce hukumar da ke yaƙi da cutar ta AIDS a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta sa masu ɗauke da cutar ta AIDS ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya. A gefe guda kuma take ƙara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden da zaɓaɓɓiyar mataimakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaɓa don kula da fannin tattalin arzikin ƙasar a wani taro da za a yi a yau Talata. Shugaban mai jiran gado da mataimakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya Litinin, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen, wacce za ta zamanto mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka cikin shekara 231 da aka kafa shi. Babban ƙalubalen da kwamitin tattalin arzikin ƙasar zai fuskanta shi ne yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙoƙon bara na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa, yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin ƙangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shi ne adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa nema. Cikin wani saƙo da aka naɗa a faifai yayin da yake ƙaddamar da shirin neman tallafin, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce, "Rikici, sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban ƙalubalen da rabon da ga irinsa tun a lokacin yaƙin duniya na biyu."
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ga madadin kowa da kowa, musamman ma shi Muhammad Lalo da ya fi ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Fresh da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta gajiya. Sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.